sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama su da ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal da lord da kuma niya ha kuma ana iya samu kan wato radio alpha radio da ke kuma si na kasar Ghana masu su kama mu a duniyar gizo ko za su iya kama mu akan voahausa.com ne ko kuma sashen hausa.com Masare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku ji rahoton da zamu kawo muku game da zaman lafiya da aka gudanar a Abuja kana sai tattaunawa da sahabu Imam Aliyu yayin da shugaban committee rage radin talauci na majalisar wakilai Najeriya wato engineer Muhammad Ali Odil salin da shi da wasu takwarorin sa suka kawo mana ziyara a nan sashen Hausa Kano Maryam Dauda za ta shigo da shirinta na kallabi ha kuma sai labarin da suka dauke hankulan jaridun na Amurka ta da Nazir Ahmed Hausawa kana mu kawo muku sakon da ku masu sauraro ku kai ko muna amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran Jami'an tsaro a kasar Somalia sun ce wani harin bom da aka kai da mota a babban birnin kasar ya halaka mutane akalla 7 mai magana da yawun hukumar Mogadishu Abdul Fatah Umar Halani ya ga muryar Amurka cewa motar ta tarwatse jiya Alhamis daura da wata tashar motar bus mai cike da hada-hada a gundumar Hamari wani shedun gani da ido sun ga muryar Amurka cewa waɗanda abun ya rutsa da su fararen hula ne dake tashar motar bus din da kuma wasu dake wuraren dake kusa da wurin nan take dai babu wanda ya dau alhakin kai harin to amma tsaurar kungiyar nan ta al-Shabab dake kasar Somalia kan kai hari irin waɗannan wato kan kai irin waɗannan hararan a Mogadishu to amma jami'an tsaro sun ce matakan tsaron da aka dauka na baya-bayan nan sun rage yawan hararan bama-baman da waɗannan mayakan ke kaiwa a birnin
Wasu hararan jiragen saman da Amurka ta kai a kasar Libya sun halaka karin mayakan ISIS wanda wannan shine karo na biyu da Amurka ta kai irin waɗannan hararan a wannan kasa ta arewacin Afirka cikin kasa da mako guda tare da haɗin gwiwar gwamnatin haɗin kan kasar Libya ta GNA sojojin Amurka sun kai hararan jiragen sama da aka auna yan ISIS a ranar Talata inda mayakan ISIS din da dama suka mutu a cewar rundunar sojan Amurka mai kula da ayyukan soja a Afirka a wata takardar bayani da ta fitar kwanaki hudu kafin nan wasu hararan shida da jiragen sojan Amurka so kai sun auna wani sansanin da ake amfani da shi wajen shigarwa da kuma fitar da mayakan ISIS a kasar inda mayaka 17 suka halaka sannan uku daga cikin motocin su suka yi kaca-kaca rundunar sojan Amurka din ta ce wannan sansanin wanda ke a wuri mai nisan kilomita 240 kudu maso gabashin Sirte ne ana kuma amfani da shi wajen shirya hare-hare da kuma boye makamai
an jinkirta ziyarar da wata tawagar majalisar dinkin duniya za ta kai da jihar Rakhine ta kasar Myanmar mai fama da tashi-tashin hankula saboda rashin kyawun yanayi sanarwar dage ziyarar ta zo ne kwana guda bayan da majalisar dinkin duniya ta ce wakilan nata za su samu rikiyar jami'an gwamnatin kasar Myanmar a ziyarar da za su kai jihar Rakhine Majalisar Dinkin Duniya ta ce an dage ziyarar zuwa makon gobe. Wannan ziyarar za ta zama ta farko da wasu wakilan Majalisar Dinkin Duniya za su taba kaiwa wurin tun bayan da musulmin jinsin Rohingya suka fara ƙaura ba ji ba gani. Majalisar Dinkin Duniya ta faɗi jiya Alhamis cewa yan gudun hijira sama da 500,000 suka ƙetara daga ƙasar Myanmar zuwa ƙasar Bangladesh. A halin da ake ciki kuma mutane 13 ciki har da yara 8 sun mutu. Bayan da jirgin ruwan da ke dauke da su ya tuntsire yayin da yake tafiya Bangladesh daga Myanmar ji Alhamis an ceto yan Rohingya 30 daga wannan jirgin wanda ya jidi mutane 120
labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC akasana Amurka wanda suka cancanci zabe sun yi imanin cewa ya dace a bar bakin haure waɗanda aka kawo su Amurka tun suna kanana su ci gaba da zama a kasar har su zama 'yan kasa bisa ga wata ƙuri'ar binciken ra'ayin jama'a da jami'ar Quinnipiac ta gudanar kashi 82 na waɗanda suka cancanci zabe ciki har da kashi 72 na ƴan jam'iyyar Republican sun yi imanin cewa bakin haure sun cancanci zama da kuma neman zama ƴan ƙasa. Kashi 6 ne kadai suka yi imanin cewa ya kamata a bar su su ci gaba da zama amma kar a ba su zama daman zama ƴan ƙasa. Yayin da kashi 10 kuma suke cewa suka yi a ta sake yan bakin hauren zuwa gida. Kusan kashi 72 na masu kada kuri'a sun yadda da haɗin gwiwar shugaba Donald Trump da 'yan majalisar dokokin Democrat wajen bullo da kudurin doka na kare bakin haure masu hankoran. To amma kashi 57 akasin 37 na masu zaben masu amince da haɗa batun rangwanta ma bakin haure da samar da kudin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro da rahoton da aka taron da aka gudanar ne da za a ci gaba da inganta zaman lafiya a Najeriya. Kuma ga Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Taron wanda aka yi a babban birnin tarayya Abuja ta yi kokarin gano bakin zaren dinke bambance-bambance da kowane bangare ke ikirari saboda a zauna lafiya. Farfesa Anya O Anya daga jihar Abia shine ya fara shimfiɗa a wajen tattaunawar, yana mai cewa,
"Look around Nigeria. I wish you we appreciate our cultures because our cultures can be a source of strength. Our diversity could even be the foundation on which a great nation can be built."
Farfesa Anya ya ce idan an duba ƙasar Najeriya za a ga bambance-bambancen ɗabi'u da al'adu waɗanda idan muka mutunta su za su iya zama sinadarin ƙarfafa zamantakewarmu. Anya ya ƙara ci gaba da cewa,
"When you look at this situation, are we surprised that the youth in Nigeria are in utmost rebellion?"
Yace in muka yi la'akari da yadda matasa daga shiyoyi daban-daban ke tawaye, dole ne mu manya mu hoɓɓasa na magance waɗannan ƙalubalen domin mu ci gaba da zama ƙasa ɗaya dunƙulalla. A nashi tunanin, tsohon ministan watsa labarai Jerry Gana yana ganin sai an sake fasalin ƙasar tukunna.
A ko'ina a duniya inda ake irin waɗannan bambance-bambance na addini, na culture, na tarbiyya, na kuma zama yadda suke abin nan, abin da ya fi shi ne irin wannan kaza tarayya ake wato federation. Wannan federation kuma yaya ne, menene za a sa kaman aikin da gwamnatin tarayya zai yi da kuma jihohi, domin a yadda yake yanzu an tattara abubuwa sun taru a gwamnatin tarayya. Lokacin soja su abin soja, komai a kawo santa, komai a kawo santa, komai a santa, to santa yanzu kuma za ta fashe. Saboda haka mutane suna tunani suna cewa inda za a zama lafiya kamata ya yi a zo a ce jihohi nan a ba su isasshen aiki wanda za su je su yi ma mutanensu. Saboda haka in an yi mutane ba za su damu Abuja ba, amma yanzu komai Abuja, komai Abuja.
Shi kuwa injiniya Abuba Galadima yana ganin ana gwamutsa addini da siyasa tare da masan zuciya a harkar kasar, inda ya ba da shawara kamar haka.
Babban matsalarmu da ta shafi kowa a kasar nan shine katsalandan da shugabannin addinai suke yi kamar suna gasa da juna waye a cikinsu zai yi abinda Turawa ke kira zai scoring political point. Sun manta hanyoyi na addini sun koma kan siyasa. Muddin ba mu kawar da irin waɗannan daga cikin halayenmu ba, to Najeriya ba za ta taɓa cin gaba ba.
Mata ma dai ba a bar su a baya ba. Sun taho daga shiyoyi daban-daban na ƙasar, sun marawa wannan taron baya. Ƙungiyar tattaunawa da cigaban ƙasa ce ta shirya taron. Abin jira a gani shine ko irin shawarwarin da wannan taro zai gabatar zai wani tasiri a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Na lafiya al'umma ta tsaka ta kungiya da malamu lafiya shine cigaban Najeriya.
An gaishe ki Madina, kuma kafin mu ci gaba a shakata da wannan har wayo.
yata mota ta da abokin sarka kaman za ka mun ka tura ta kuma maka da ka hakata ana ya su kama kowata karuwai na zuwa ta bi mota ta dai zaman kwata da ta kolo ba a dauka mu to karin tsaki ji haramun ne to ka ce roƙo haramun ne na yadda kiɗi haramun ne
gode Bello a cikin shirin mu na jiya mun fara kawo muku hirar da abokin aikin mu Sabu Imam Aliyu yayin da shugaban kwamitin rage radadin talauci na Majalisar Wakilan Najeriya kuma wannan karan ya ci gaba da yi wa sahabin bayani ne akan wasu daga cikin shirye-shiryen da wannan gwamnati ta zo ta yanzu ta bullo da su domin rage radadin talaucin yace har ma da ciyar da yara yan makaranta abinci ga da injiniya Muhammad Ali Wudil da bayanin da yake yi wa sahabin
ciyar da yara yan makaranta abinda gwamnatin tarayya ta ce cewa ba za a iya ciyar da yaran gaba ɗaya ba amma dai duk makarantu yan aji ɗaya zuwa aji uku za a dinga ba su abinci in sun je makaranta domin a inganta shigar yara makaranta da kuma kula da nutrition ɗinsu wanda
samar
da abinci na gina jiki sannan akwai shiri na wanda nake gaya na 2500 shi ake kira da turanci conditional cash transfer shine za a je kauye ko gari a tara al'umar garin gaba ɗaya a zauna da su a fito da tsarin da za a gane su al'umar garin da kansa su gane cewa wane shi ya fi wani talauci sai a yi musu maki tun daga na farko har ƙarshe sai a ɗauka kowanne a ce to wannan su suka dace su ne suke da fatara a dinga ba su wannan kuɗin duk wata sannan a ɗauki shugaban wannan abin duk sai an shekara kamar biyu ana yi idan wani wannan ya yi amfani ya samu wani abin yi kaga ya fita daga wannan yanayin sai kuma na ƙarshe shine shi kuma wannan gwamnati ce ta fito da wani abu da ake kira GIP Government Enterprises Entrepreneurship Program shi kuma ɗan kamar bashi ne da wanda ya tashi daga 10,000 zuwa 100,000 za a dinga ba kamar mata masu ƙananan sana'o'i kuli-kuli ne kosai dan wake sannan da mata da suke kasuwa suke sayar da ko goro ko alawa ko me za a dinga ba su ba tare da ruwa ba za su dawo da shi cikin shekara guda ko wata shida shi kuma za a ba su ba tare da ruwa ba kawai abin da za a dinga cira shine kashi biyar saboda harkar gudanar da a gwamnati to wannan sune abu guda hudu da gwamnatin Muhammadu Buhari da ta fito da shi wajen kai tsaye abu hudu ta dauka wanda ya sha bamban da abin da gwamnatin baya ta dauka
to ganin wannan gwamnati ta shekaru biyu wace rawa majalisa take takawa musamman committee ka wajen tafiyar da waɗannan shirye-shirye ko ta rawa da kuke takawa ciki
to rawar da muke takawa shine na tabbatar da mu aikin majalisa shine ta bibiya ta ga kudaden da ta sahalewa gwamnati ana kashe shi akan yanda ya kamata to aikin kwamitin nan da muka fara shine mun fara bibiya kan cewa to kudin nan ba ma irin tunda daga bara aka fara kudin nan mutanen nan da aka ce 200,000 to mun fara mu tabbatar cewa sun samu kudin sannan na biyu da aka zo kasafin kudin bana sai muka ce musu to ya akai aka ce da za a fara ciyar da yara yan makaranta da wannan 2500 aka dauki wasu jihohi ba maimakon gaba ɗaya jihohi 36 ko da 7 har Abuja aka fara to gaskiya mu da muka kalla ba mu gamsar da jawabin da aka yi mana ba sai muka ce a kasafin kuɗi na bana a raba kuɗin nan a jihohin nan 36 da Abuja kowanne a ce ga iya mutanen da za a bata maimakon a ce wata jihohi aka zaba domin ba mu yarda da tsarin da aka bi na zaben wannan jihohin da aka fara da su ba wannan shine irin abubuwan da majalisa ta yi na tabbatar an samu daidaito da tsari da kowace jiha za su mori duk wannan a program da shugaba Muhammadu Buhari ya zo da shi
to har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 3 na tsakar dare da minti 15. Ga kuma shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Shirin kallabi yau zai hada ku da wata matashiya yar arewacin Najeriya dake kasar China. To ko me ya kai ta kasar ta San? A hirarta da wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir, matashiyar ta bayyana mata irin kalubalen da ta fuskanta. Da farko, ta ba da dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
Sunana Faiza Mustafa, yar asalin jihar Borno daga Arewa maso gabashin Najeriya. Nayi karatu daga primary zuwa secondary har university a nan birnin Maiduguri. Daga bisani na tafi bautar ƙasa a Sokoto na kuma koma Kaduna a nan na ƙare. To daga nan Kaduna na fara aikin jarida. Kuma in ce dama ina da burin aikin jarida. To amma da na nemi gurbin karanta wannan fanni a jami'a sai ban samu ba sai aka bani fannin Turanci Ingilishi. So English na karanta. To na fara dai dan gwada a basira ta kan aikin jarida ne lokacin da nake bautar ƙasa orientation camp a Sokoto. Akwai inda ake watsa labarai ana cewa OBS Orientation Broadcasting Service. Anan na fara. To daga nan da na koma Kaduna sai ina neman inda zan yi bautar ƙasa, aikin bautar ƙasa, sai naga gidan Radio Freedom.
Kika fara aiki a gidan Radio Freedom ya aka yi wani irin gwagwarmaya aka fuskanta har aka tsinci kai a ƙasar Sin ake aiki a Sin.
Da na fara aiki a Kaduna kasancewa ta ba Bahaushiya ba, kuma da English inda na karanta na dan fuskanci matsaloli da aka yi ta cewa gidan Radio Freedom yawanci shirye-shiryensu da Hausa sun fi yin shirye-shirye da Hausa. To na dan fara ne dama da dan wani shiri na masu bautar ƙasa da ake da Turanci. Daga bisani sai aka zo aka ce zan fara fassara saboda dama muna dan fassaran wasu ƴan labarai haka na shirye-shirye da ake yi. To da aka ce zan fara fassara to nan fa gizo ke saka. Saboda ina jin ban iya Hausar da za a ce zan yi fassarar labarai ba. Amma dai kaman a ce a labari daya zan yi tambaya ya fa kirga. To kuma dadinta ba su gajiya da bani ansa. Komi na tambaya zan samu wanda zai bani ansa. To haka a haka har aka zo aka rage duk da cewa ba wai zan bugi kirji in ce yanzu na daina tambaya ba. A'a har yanzu ina cikin tambayan amma ba kamar da ba. To daga fassara dama an ka fassara labarai sai ka je ka karanta. To da haka na fara a Kaduna nan shekara daya. Daga nan saboda wasu dalilai sai na yi canjin wurin aiki na koma Freedom amma a Kano. To anan ma dai na so in ki yin Hausar amma kuma sai aka ce ai a Kaduna ma na ki amma ina yi anan ma sai na yi. Sannan kuma a nan Kano na koyi zuwa daukar rahoto tunda a Kaduna gaskiya ban iya daukar rahoto ba kuma gashi ba fannin aikin jarida na karanta ba. To daga nan ne kuma sai na nemi aiki a nan China Radio International na kasar Sin wato CRI a shekarar bahara.
Ko ne irin kalubale kike fuskanta a can?
Gaskiya yadda na dauka zan ga kasar Sin ba haka yake ba saboda ni na saba komi a gida yi min aiki komi ba zan ce wai na iya abu da kaina ba kasancewa ta mace kuma na fito daga arewacin Najeriya. Baka da wannan yancin kanka da komai kawai za ka yi gaban kanka ne kai. Matsalar dai da na dan fara fuskanta a nan kenan na taho ni kadai zan zauna ni kadai babu mai ce mini a'a babu mai ce mini yi. To amma kuma yanzu dai gaskiya na warware duk da cewa babbar matsala dai a nan ita ce rashin iya harshen su saboda su ba kowa bane iya Turanci. Sai Sinanci suka iya ni ko ban iya Sinanci ba. To ko kasuwa ka je kamin ka samu ko shago ne ba ma kasuwa ba kamin ka samu wanda iya Turanci sai ka sha wahala. To haka dai akwai abokan aiki mukan fita da su ko kuma idan ka fita ka ka kira abokin aikin ka Basine yi musu magana. Ina ganin dai wannan shine kalubalen da na fuskanta ta fannin abinci da zamantakewa. Ban samu matsala ba saboda dama duk wani abin da ban iya ba nakan so in gwada. To abincin su gaskiya tun daga farkon fari ban samu matsala da shi ba, ina ci da yake ma wurin aikin babu nisa da gida, dan tafiyan da bai kai minti 10 ba minti 7 daga gida ya kai ni har kan kujerata a wajen aiki. To gaskiya bana ma samun matsalar mu'amala da mutane sai in na fita. Amma kuma yanzu ina iya fita ni kadai, na fara gane kan gari. Muna da manhaja wanda ke fassara sinanci zuwa turanci ko turanci zuwa sinanci. Duk inda aka samu matsala kawai sai ka rubuta da turanci ya fassara zuwa sinanci, in ka nuna ba sine zai gane ya maka bayani. Ta fannin aiki kuma gaskiya babu wani, ba zan ce akwai wani gagarumin kalubale ba.
Masauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin baƙonmu Fa'iza Mustafa da Baraka Bashir da ta yi hirar, da Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Maryamu, mun zo ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun na Amurka tare da Nazir Ahmed Hausawa.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar USA Today ta rawaito labari mai taken A Puerto Rico Amurka ce. Labarin ya ci gaba da cewa mummunan ta'adin da guguwar Maria ta jefa kan mazaunan Puerto Rico su kimanin miliyan 3,400 ya bayyana wani al'amari mara daɗi na cewar mafi yawan Amurkawa ba su san komai akan tsibirin na yankin tsibirin Caribbean ba. Jaridar ta USA Today tare da haɗin gwiwar Jami'ar Suffolk sun gudanar da wani bincike da ya bayyana kimanin kasa da kashi 47 cikin 100 na Amurkawa ne kadai suka san 'yan Puerto Rico, 'yan Amurka ne su ma. A maimakon haka, kashi 30 cikin 100 na mutanen da aka yi wa tambayoyin sun yi zaton mazauna tsibirin 'yan Puerto Rico ne kadai. Wasu kashi 20 cikin 100 kuwa ba su san matsayar mazauna tsibirin na Puerto Rico ba. Wannan ya bayyana dalilin da yasa Amurka ta tattara hankalinta wajen tallafawa waɗanda masifar guguwar Harvey ta fadawa a Texas da kuma guguwar Irma a Florida. Amma bata maida hankali akan waɗanda masifar guguwar Maria ta afkawa a Puerto Rico ba. Shugaba Trump ya ba da sanarwa a safiyar Talata da ta gabata cewar zai ziyarci tsibirin a sati mai zuwa. Amma duk da haka akwai wasu wasi a zukatan mutane da yawa akan matsayar Puerto Rico. Har ila yau jaridar ta USA Today ta rawaito labari mai taken takaddama na ci gaba da tashi sakamakon rikicin Trump da kungiyar hukumar kwallon zarin ruga ta Amurka wacce aka fi sani da NFL. Kwanaki biyar a jere, shugaba Trump ya kwashe yana caccakar 'yan wasan kwallon zarin rugar da suka zaɓi bujerewa ta hanyar tsugunawa yayin da ake buga taken ƙasa kafin a fara wasan. Sai kuma mu leƙa jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken ma'aikatar binciken manyan laifuka wato FBI a takaice. Ta ce yawan adadin 'yan ta'adda da take nema a cikin gida daidai yake da yawan barazanar masu jihadi a cewar daraktan ma'aikatar. Ma'aikatar dai na binciken kimanin 'yan ta'addan cikin gida kimanin guda 1,000 wanda yake kusan yawan adadin 'yan tsageru masu jihadi da aka fi sani. Sabon daraktan ma'aikatar ne ya bayyana haka a ranar Laraba a kokarinsa na tabbatarwa da 'yan majalisa cewar ma'aikatarsa ba ta ɗaukar barazanar cikin gida da wasa. Bayan tashe-tashen hankulan da aka samu a Charlottesville da ke Virginia, 'yan jam'iyyar Democrat sun haƙiƙance cewar gwamnatin Trump ta maida hankalinta ne kacokan akan masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama wanda baya baiwa masu fifita fararen fata da kuma masu adawa da gwamnati 'yan tada ƙayar baya a nan cikin Amurka. Sharhin jaridun Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To a gaida Nazir, kuma kafin ku ji sakonnin da kuka aika muna ga wani sako.
Annu
To mai gida a dawo lafiya.
To koshin mai saurare ya san cewa hadura akan hanyoyin mu na halaka bayin Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Kin ka san cewa sama da mutane 3000 ne ke mutuwa a duk rana ta Allah. Ka san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon hadura akan hanya a duk shekara. A saboda ganin yadda za a rage hadururuka akan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya kirkiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya.
To baba mayar Allah kare a dawo lafiya.
Za mu gabatar da wannan shiri ne a shirin mu na hantsi a kowace ranar Talata. Za mu yi kokarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki akan zirga-zirgan ababen hawa don rage hadura akan hanyoyin mu. Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe 8 na safe agogon Najeriya da Niger, 7 na safe agogon Ghana da GMT.
To madalla yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Hassan Dogon Fati Batsari daga nan jihar Katsina tarayyar Najeriya. Yau wato zan yi amfani da wannan dama da kuka bani domin in yi magana akan kalaman da gwamnatin jihar Kaduna wato Malam Nasir Rafa'i akan tsohon shugaban Najeriya Malam Umar Musa Yar'Adua. Babu shakka wannan kalamai naka ba su yi matsayin asalin jihar Katsina da ma arewacin Najeriya daɗi ba, domin wannan wata magana ce mai harshen damu. Amma ina so in dawo hankalin gwamna a ce da cewa ya san irin maganganun da za a yi, domin saboda Allah wannan kamar tsokano wata rigima ce yake neman ‘yan asalin jihar Katsina da ita ko kuma ‘yan arewacin Najeriya. To ko ma dai menene lallai ya kamata ya rike yin bakin shi lissafi.
Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo muryar Amurka. Mai magana Malam Riluwanu Ido gari a jihar Zamfaran Najeriya. A yau zan yi magana ne akan aikin da ake gudanarwa na katin zaɓe a ƙaramar hukumar mulkin mu ta Gumi da ke nan jihar Zamfara. Saboda haka zan yi amfani da wannan dama domin in yi kira ga 'yan uwana maza da mata da ke wannan yanki na ƙaramar hukumar mulkin mu ta Gumi da ke jihar Zamfara da cewa duk wanda Allah ya sa katin zaɓensa ya lalace ko ya ɓata ko bai yi ba a lokacin da aka yi, to ya gaggauta zuwa Bardoki ko Gumi domin sake yin wannan kati. Lura da irin muhimmancin da ke ga wannan kati ko ba don zaɓe ba.
To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice tare da Ibrahim Kalmasi Garba.
To a takaice, jami'an tsaro a ƙasar Somalia sun ce wani harin bom da aka kai da mota a babban birnin ƙasar ya halaka akalla mutane 7. Mai magana da yawun hukumar Mogadishu Abdul Fatah Umar Halani ya gaya muryar Amurka cewa motar ta tarwatse jiya Alhamis daura da wata tashar motar bus mai cike da hada-hada a gundumar Halmar Yawani. Shaidun gani da ido sun gaya muryar Amurka cewa waɗanda abin ya rutsa da su farar hula ne da ke tashar bus ɗin da kuma wasu da ke wani wurin da ke daura da wurin. Wasu hare-haren jiragen saman da Amurka ta kai a ƙasar Libya sun halaka ƙarin mayakan ISIS, wanda wannan ne karo na biyu da Amurka ta kai irin waɗannan hare-haren a wannan ƙasa ta arewacin Afirka cikin ƙasa da baku guda. A ƙasarin Amurkawa da suka cancanci zaɓe sun yi imanin cewa ya dace a bar baƙin haure waɗanda aka kawo su Amurka tun suna ƙanana su ci gaba da zama a ƙasar har su zama 'yan ƙasa, bisa ga wata ƙuri'ar binciken ra'ayin jama'a da jami'ar Quinnipiac ta gudanar. Gwamnatin Amurka ta ci wani kamfanin sassaɓen itatuwa tarar dala miliyan 95 saboda ɗaukar baƙin haure aiki da gangan. Masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin ta Amurka sun ce tarar da aka ci kamfanin Asphalt 3 da ke jihar Philadelphia ita ce tara mafi tsanani da aka taɓa cin wani kamfani da ke da nasaba da baƙin haure.
To madalla, Da wannan kuma kawo karshen shirin gaba ɗayan sa, sai an jima da lasar ku josu abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na duniyar Amurka tare da Mahmud Lalo. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya tayar gabatarwa, sai Cuba Hero Jodo ne wanda ya bada umarni da injiniyan Thomas Blunder. Ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa sai an jima.